haka mai wuya
har shekarun bayan da suka shige Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na Nama local government inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ba Hausa Fulani wannan zarafi a kasan mu
kaman hadin kai ne da hadin gwiwa ne ake yin shi kaman nan yanzu na sauran al'umma akan Fulani zaka biyo an yi bin ya gobe nasara jibi taraba gata Adamawa abun a jere yake zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi
wannan mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya duk abin da yake jawo wannan damuwa shine yadda Fulani ba ya ji tsoron shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da ya wahala wattane wajen shi da yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ya ga shanun ya shiga masa gona ba koda nashi ne shanun
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a kwanakin nan rayuwa tana ta fuskantar mummunar barazana ta fuskoki daban-daban a Najeriya kama daga masu kama mutane suna garkuwa da su domin karɓo kuɗaɗen fansa a kan manyan hanyoyi zuwa ga faɗace-faɗacen ƙabilanci da na addinai da kuma tashin hankalin makiyaya da manoma da ke taɓarkewa a jihohi daban-daban sannan kuma ga batun hare-haren Boko Haram nan ba su ƙare ba ainihin abin jin takaici game da al'amarin nan shine cewa galibin duk waɗannan abubuwan sun fi addaba arewacin Najeriya fiye da sauran sassan ƙasar. To yau za mu so mu fara duba tazomar da ake ta fama da ita tsakanin makiyaya da manoma a jihohi da dama na ita arewacin Najeriya din.
Suna na Alhaji Awo Jinka shi amma na mai tana na dama su kai. Shawaran da zan bayar akan makiyaya da manoma su duba tsakanin su wanda zan yi ta samu zaman lafiya. Sun ce da suna zaman lafiya yanzu mu ya hana su zaman lafiya ba. A bar ɗaukar doka a hannu kowa ya yi maka bashi za ka ɗauki doka a hannu ba za ka samu zaman lafiya ba. Shine shawarar da zan bayar makiyaya da manoma a duniya ne don makiyaya ba zai rubu da manoma ba manoma ba zai rubu da makiyaya ba dole a samu zaman lafiya tsakanin su sun ji ba suna wuri da yanzu mu ya sa su duba mu ya hada su duba mu ya ne ya sa yanzu ba zan lafiya ba.
To dangane da wannan al'amari ne wakilin mu Ibrahim Abdulaziz wata yake yola a jihar Adamawa ya shirya mana shirin yau dangane da wannan al'amari na makiyaya da manoma ita Adamawa tana ɗaya daga jihohin da wannan abin yake damuwa so da haka Ibrahim bismillah
jama'a barkanmu da warhaka barkanmu kuma da safiya da ma kuma sake saduwa a wani sabon shirin na tsaka yau ma dai ba babban yaya bane wato Ali Mustafa Sokoto a karamin direba ne shi zai ja akalar wannan shirin kuma kai tsaye daga Yola Fadar Jihar Adamawa maimakon Washington DC cibiyar gudanar shirin kamar dai da aka sani cikin kwanakin nan Najeriya baya ga matsalar rikicin Boko Haram da kuma satar mutane domin neman kudin fansa yanzu haka wata matsalar da ke ma damun yan kasar ko ita ce ta tashi tashi hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma da sautari ta rikide ya koma na kabilanci ko kuma addini na baba na mako shine irin tashin hankalin da ya auku a jihar Benue Taraba Nasara kudancin Kaduna da kuma wanda fi munana na jihar Adamawa kuma don duba inda matsalar take yau fa mun gaito masu ruwa da tsaki kama daga shugabannin Fulani makiyaya da kuma na al'umma musamman ma a yankin Nunuman inda aka samu asa rayuka ciki da na kananan yara da kuma mata lamarin da ke mataimakin shugaban kasar da ma wasu gwamnatocin gwamnati ke ziyara gani da ido sautari dai aka zargi juna wanda hakan ya sa mun gaito shi Alhaji Mafin Dumar Danburam wanda ma ke zama shine mataimakin shugaban kungiyar mai ce Allah a Najeriya mai kula da jihar Arewa Maso Gabas da kuma Honorable Sam Zadok wanda tsohon kwamishina ne a jihar Adamawa kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umman Bashima bayan da su waɗanda za a fafata da su haka nan kuma akwai 'yan kallo wato daga bangarorin biyu wanda su ma za su tofa albarkacin bakin su da zaran dai mun kammala wannan fafatawa to amma fa kafin mu ce komai bari mu ji wannan matashiya daga bakin gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla kan abubuwan da suka faru ko ma suke faruwa a yankin na Numan.
Maganar Numan nan yana damu na ƙuri da gaske kuma ba zai yiwu kullum ana yin abu ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su rashin kama mutane nan shi ya sa kullum akan yi saboda abin da ya faru sai a dinga yi mutum ne zai je kashe mutum amma ba za a iya kama mutane su kai wannan ba su ya sa gobe kuma wani zai ce ai ba wani abu ni ma zan je in yi ramako to yanzu shi ne muka sa hankali mu mu tabbata cewa ana bincike yanzu na je na ga aiki an tura daga Abuja ana bincike sai wannan karo wallahi na rinka baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi zan kama shi ko shi waye ne ba daidai bane Allah ya hada mu da zo ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba to ni wannan gwamnati yanzu ba zan yi ta ba dole ne a kama wanda suka yi wannan abu domin ne domin a hukunta su
alhaji mafin dai barkamu honorable barkamu da raka
na gode
ya gajiya
lafiya lo
wani yake min honorable bagobiri ne ce a ko bagobiri ne to ko me ka zo ka fada to ba da ba to kun dai je kamar yadda muka ce manufa shine mu dubo tushe waɗannan matsaloli da abin da ke jawo su da cutar da ma yadda za a samu maganin wannan cuta yanzu zan je ga su bakin namu banna suma dai da in suma da honorable ne ko kuma suma da mafin da waye ina son ku zaba amina ne ba zan zaba ba to honorable yace suma da mafin da amma tun ti na farko tukuna cikin kwanakin nan an samu matsaloli da dama na tashin hankali tsakanin makiyaya da kuma noma a matsayin ka na shugaban kungiyar nan ta miye ce Allah wannan shiya na farko dai ya kuka ji da wannan tashin hankula
to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bismillahir rahmanir rahim abin da ya faru da tsakanin manoma da makiyaya a jihohin Benue Plateau Taraba wannan abu da Adama wannan abu ya tasar mana da hankali matuka ya girgiza mu ya kada mu dalili kuwa shine sana'an na noma da kiwo ba akan mu aka fara ba tun farkon zamanin Annabi Adam akan ƴaƴan shi aka fara ana nan ana tafiya har zuwa yanzu amma wannan tsalo na tada yaki a yaki mutane ba kakkautawa a cikin shekarun nan biyu uku ne suka zo tun kamin zuwan gwamnatin Buhari ana fada tsakanin manoma makiyaya a kasan nan gaba daya amma ba inda abun ya taba yin muni kaman coordinated attack kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kaman na yanzu
a bakin cika ba kace haɗin kai da haɗin gwiwa na wake nan
na sauran al'umma akan Fulani zaka ji an yi Benue gobe nasara jibi Taraba ga ta Adama abun a jere yake zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi
wani batu idan wato so tare dan ban so muke amfani da kai da aka ce mai shayi ana tunanin shine kan cewa da ne kiwon akuya da kare
da
aladdi da kwadu mai shayi da kiwo to amma wani lokaci sai ka ji kaman ana danganta ga wani abu ne ban so muke amfani da wannan shi dai makiyayi
ta makiyayi da manomi nake magana amma kuma a yanzu tsalo na abin da ya fito yawanci akasarin fadace-fadace da ake ba na makiyayi da manomi ba ne fadan makiyayi da manomi yana tashi daga bardan gona ne
ba da ka zamu dawo honorable Sam da kaji shimfiɗin da ya yi mana na farko dai da abin tambaye ka ya kake ji tukuna da waɗannan tashi-tashi hankula da ke faruwa kuma ma hata a yankin ka ya faru
to na ji bayanin da shi Alhaji Mafin da ya yi a gaskiya ina magana madadin inda na fito garin Noman mun jima muna zama da Hausa Fulani don a can nan Hausa da Fulani sun hada kai ana kira Hausa Fulani ko a sai ya sanci haka muke bi da su mun yi zama mai kyau a kowane fanni tun daga iyayenmu an haife mu mun tashi mun samu zama mai kyau har a sai ya sanci domin zama mai kyau da muke yi da su akwai ward guda biyu da ana iya zaben su councilor sabon fage ward da ward 3 ward 3 ma ya zauna kaman na Hausa Fulani ne sabon fage ward ne ana dan jujjuya in an gama zaɓe muna ba Hausa Fulani appointment na shugaba shari councilor a cikin zaɓuɓɓuka muna ba Hausa Fulani mukamin wato vice chairman na local government
council
yawa mataimakin shugaban karaman hukumar noma mun sha bayani har shekarun bayan da suka shige Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na noman local government inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ba Hausa Fulani wannan zarafi a kasan mu an waye gari ma appointment a state har da federal Hausa Fulani nan ma suna samu ba taba ji mun fita ko mun yi magana mun ce bai kamata don muna ga kamar mutane ne waɗanda mun zauna da iyayensu an zauna ya fesu muna tare kuma a dokar Najeriya sun zama mutane ne na kasan mu so ba za mu yi zanga-zanga mu ce don mu yi an ba su
duk da wani zaman lafiya kamar da ka faɗa an samu zaman lafiya sai ko kwatsam sai ga wani tashin hankali wanda kuma bakan waɗannan abu da a baya suna gwamnati tare
to gaskiya duk ɗan Najeriya ya san cewa matsalan da ya faru a noman ba noman ya soma faruwa ba ya soma gurare kasace daban-daban a Najeriya muna ji muna gani gwamnati ba ta yi komai ba tana masowa har ta maso ta iso kasan ɓacama muna da sane cewa abin da yake faru shine in Fulani ya shigo ya shigar da kayan ka gona yana so karka masa magana in ta masa magana fada ya tashi
musamman man ya tara akan cewa kai ne kai kada gona wannan mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya duk abin da yake ja wannan damuwa shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da wahala wattane wajen shi da yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ya ga shanu ya shiga masa gona ba ko da nashi ne shanu to abin da ya jawo problem da muke cikin nan matsalar nan shine yadda aka soma abin annan gire local government har zuwa cikin Demsa Fulani sun kawo shanu an magana ya tashi sai su yi kisa mun ji batun kisan da aka yi a gefen su wannan kwa'i ne duka jam kaɗanu duka dai ƙauyukan gire da Demsan nan a farko duka mun zauna mun kalli kaya ce mun ce bari gwamnati ta shigo ba taɓa an ji cewa ɓace ma sun fita sun yi rama ko ba.
To a gaishe ku. To jama'a za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa mu dawo mu ci gaba inda za mu ɗora a kai inda muka tsaya musamman za mu so mu ji rawar gwamnatoci a cikin wannan al'amari din. Muna dai gode wa su bakin namu Alhaji Martin Jitan Buram da Malam Sam Zadok da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana muhawara din. Kuma madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. A huta lafiya.